من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يهود جنجنا وسنتبتك الله سبحانه وتعالى. Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon sa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda ya daidai da 10 ga watan Ramadan, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 447. Wanda ya dace ma 27 ga watan 2 miladiya ta 2026, domin ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Yau muna 10 ga wata, an ci 1/3, an ci 1/3 na abin da ya shafi Ramadan. Fatan da muke ayyukan da muka gabatar, Allah subhanahu wata'ala ya karba mana. Abinda ya rage mana, Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ƙarfafa mana mu aikata ibadu limki ba limki. Nan da nan lokacin zai kare. Yanzu dai aƙalla dai zai zamanto abinda ya rage bai wuce kwana 20 ko 19. Allah subhanahu wata'ala ya yi mana taufiƙi. Idan ba manta ba, a jiya ba mu gushe ba dai muna karanta ayoyin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ƙara ambata mana, wato irin ni'imomi da ya yi wa wato Banu Isra'ila ta yanda wato Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zamanto sun wa'azutu da irin wannan ni'imomi da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata musu, amma wato wanda suke kakannin kakanninsu wato na Yahudawa. Da kuma wannan kuma tambihi ne ga mu al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ta yanda mu fadaku mu wa'azutu da irin ababen da wato yawa kana ga wasu al'ummu, domin mu dau izina mu gyara kada ya zamanto muna yin wato kwatankwacin irin kafircewa da suka kasance suna yi. Mun gani irin yanda Allah subhanahu wataala ya ambata musu cewa fa a gobara na tashin alkiyama babu wata rai da zata amfani wata rai da wani abu komi, kamar yanda Allah yake ambata mana li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anin yughni, kowane rai al'amarin shi, lamarin shi, sha'anin shi kadai ya wadatar da shi, ba zai iya tuna ba ma da wani barantana ya taimaka mishi. Haka ce to game da abin da ya shahi kafuri abu ne wanda yake ba zai taba yiwuwa ba. Duk wanda yake kafuri ya mutu yana da kafirci, to wannan makomashi ita ce wutar jahannama, kuma zai dawwama a cikin wannan wutai, ba shi ba wuta daga abin da ya shahi shi wato wuta. Haka a gobara tashin alkiyama ba a karbar wani abin da ya shahi fansa, babu ta yanda za a yi mutumin da ya mutu a kauri yana kafiri ya zamanto ya samu ceto ko ya samu wani ya zo ya fanshe shi a gobaran tashin alkiyama. Da irin kuma yanda muka fara ganin gwagwarmayar da Annabi Musa ya yi tare da abin da ya shafi Fir'auna, ta yanda Allah kuma yake ƙara tuna ma banu Isra'ila yana daga cikin ni'imar da ya musu shine ya tseratar da su daga abin da ya shafi azabar Fir'auna, yanda Fir'auna yake gallaza musu azaba. To Ubangiji subhanahu wataala ya ce su tuna irin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya tseratar da su daga azabar Fir'auna, kuma bancin wannan a gabansu Ubangiji subhanahu wataala ya zamanto a gabansu Ubangiji subhanahu wataala ya zamanto ya hallaka wato Fir'auna. Allah subhanahu wataala yake ambatawa idh faraqna bikumul bahara fa anjaynakum wa aghraqna ala Fir'auna wa antum tanzurun, kuna kallo aka hallakar da Fir'auna. Duka wannan bayani wato ya gabata, har kuma bayani da irin yanda lokacin da Annabi Musa da Ubangiji subhanahu wataala ya mishi alƙawalin zai je a bashi wato abin da ya shahi littahi wanda shi ne At-Taura. Allah yake cewa wa idh wa'adna Musa 40 laylatan, lokacin da muka ba Musa alƙawalin kwana 40, da kwana 30 ne ma sai aka ƙara mishi kwana 10, su malamai suka ce da wata guda ne shine watan Zulqa'ida, aka ƙara mishi da kwana 10 na wato farkon Zulhijja. Da ya tafi kafin ya dawo sai zamanto al'umman nan sun juya hannun agogo baya, ya zamanto sun bar bautar Allah sun koma bautar dan maraki. Wato Samiri ya zo ya kera musu wani gumki na maraki, ya ce ai haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasi, ce ai wannan shine ubangijinku da ubangijin Annabi Musa fa nasiya, ya manta shi ya tafi can. To anan Allah subhanahu wataala yace, ina ji kan ayoyin nan ne muka tsago. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce summa afawna ankum, bala yi ka sake karanto su kenan mu tashi kan su insha Allah. Faddal
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim thumma afawna ankum min بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
وبنجي سبحانه وتعالى بنتين يا غي مسو wato bancin sun riki wato abin da ya shahi dan maraki a matsayin wato ubangiji bayan annabi Musa ya kai ya wakilta Haruna Allah yake cewa summa fauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun sannan bayan wannan abu da kuka yi na gaba bauta Allah subhanahu wata'ala da wani Allah yake sai muka muku rangwame la'allakum tashkurun dan ku godewa Allah subhanahu wata'ala Allah yake kai kutina wa idh ataina Musa alkitaba kutina lokacin da muka ba ma Musa annabi Musa at-taura Allah yake wal qur'ana da littafi wanda yake bayyane muku tsakankanin ababe wanda yake halal da haram yake umurta ku da aiki kyakkyawa yake hali da mummuna wannan dai ana at-taura ce aka kiraya da al-qur'an yace la'allakum tahtadun dan ku zamanto kun samu shiriya Allah yake wa idh qala Musa li qaumi kutuna lokacin da annabi Musa da yace ma mutane shi yace ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya ku mutane na innakum lalle haqiqa ku zalamtum anfusakum kun zalunci kawunan ku bittikhazikum al'ijla a rikan ku da kuka yi wato nan dan sa kuka zamanto kuna bauta mishi wannan abu da kuka yi zalunci ne kuka ma kanku Allah subhanahu wata'ala sai yace tufatubu ila bariikum ku tuba zuwa ga mahaliccinku shine ubangiji subhanahu wata'ala tuban naku shine faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku Allah yake zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaykum wannan shine yafi muku alkhairi a wajen mahaliccinku ubangiji subhanahu wata'ala fataba alaykum zai karba muku tuban ku innahu huwa tawwabur rahim domin shi ne yawan gafarta ma mutane ne mai karbar tuba ne kuma rahimun ne mai jin kai ne ubangiji subhanahu wata'ala bayan mutanen annabi Musa bancin ya dawo ya gani abubuwan da suka kasance suna aikatawa sun kasance sun bar bauta Allah sun koma bautawa dan maraki to a lokacin Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi Musa mutanen ka wa sun zalunci kansu yanzu kuma Allah ya musu rangwame ya musu ni'ima ta su tuba saboda ubangiji subhanahu wata'ala ni'ima ce yake ma bawa ya zamanto ya bashi ilhama ta ya tuba kuma Allah ya karba mishi tuban shi to kaga wannan ni'ima ce Allah yake ambatawa da yayi musu bancin sun saba ma Allah sun koma bautan maraki Allah ya musu ni'ima ta su zo su tuba ya karba musu tuban nasu me tuban nasu shine faqtulu anfusakum wanda suka bauta ma dan maraki da wanda basu bauta ma ba dan maraki to wanda basu bauta ma ba gumkin wannan su za su kashe wancan wanda suka bauta ma gumki shine Allah yace faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku wato junan ku ya kashe juna wanda suka bauta ma maraki wanda basu bauta ma ba maraki su kashe wanda suka bauta ma maraki Allah yace wannan shi yafi alkhairi a wajen ubangijin kuma halicinku fataba alaikum Allah subhanahu wataala a sababin wannan ya karbi tuban ku innahu huwa tawwabur rahim domin shi ubangiji subhanahu wataala mai karbar tuba ne rahimun ne kuma mai jin kai annabi Musa bancin an yi haka ya roka musu Allah aka sako da wannan tuba kafara su da zasu yi ta tuba kamar yadda bayani je ya gabata cewa mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin hanyar tuba da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ta cewa mu yi nadama akan abin da muka aikata na laifi ba a sa mana ba wani abu wanda zan mu aikata a ce shine kafara zai misali ka gani shari'a ta banu isra'il mafi yawa malamai suke cewa tana dan kamantacce da shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shari'a a cikin shari'o'i da aka sabkar ma manzanni shari'a annabi Musa alaihi salatu wassalam tana da fadi to amma fadin ta kuma bata kai ba fadin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fadin da take da sai zamanto ake samun wasu abubuwa wanda zaka gani a shari'ar su ma haka ne kuma a musulunci ma haka ne to amma banda irin wannan yanzu kaga su tauba da za su yi tuba da za su yi aka ce mene faqtulu anfusakum ku kashe kawunan can mutum da zai yi hutsari ya taba shi kafara shi shine ya kankare wannan wajen da irin ababe da yawa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu to kaga ashe mu kuma da umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mana sauran gobe na cewa kai nadama akan abin da kai wannan kuma kai niyya kai azama cewa ba za ka koma ga wannan laifin ba ba kai ba tuba irin tuban mazuru. An san mazuru tuban mage, wani mage ya shigo kana da dakin tantabaru ko kaji ya shiga ma banna ka same shi ka bashi gashi gobe ma dawowa zai. To ba so kai irin wannan tuba a cikin musulunci. Tuba ake so kai tuba taubatan nasuha, wanda in kai kwata kwata wannan abu ba ka dawo ba. To wannan shine hanyar da mutum zai tuba Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi. To anan su kuma Allah sai yace su kashe kawunan su wanda suka zaman to su bauta ba ma dan maraki, su kashe wanda suka bauta ma dan maraki. Wannan shine yafi alkhairi a wajen wato ubangijin su, domin shi innahu huwa tawwabur rahim, wani subhanahu wataala shine mai karba tuba rahimun, kuma shine mai jin kai. To sai Allah subhanahu wataala kuma ya cigaba da ce mana wa iz qultum na
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
وَبَيْجِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُمَا سَيْتِكَ بَدَبَامُ بَيَانِي irin da ni'imomi da yi ma banu Isra'ila. Wato banu Isra'ila ababe da yawa Ubangiji subhanahu wataala ya musu ni'imomi. Su tambayi abu a basu kuma ne su ce su ƙi yin imani. Kaji taurin kai banu Isra'ila. Gwagwarmaya Annabi Musa ya shata da su. Yanzu ban cin an yi da gwagwarmaya dan maraki kaza kaza kaza. To sai Ubangiji subhanahu wataala mutanen Annabi Musa diddidan dai a zo a shiga a yi imani. Aka ce to a zabo wajen mutum guda 70 daga cikin su wanda za su je can inda Ubangiji subhanahu wataala ya ma Annabi Musa magana, inda yake ganawa da Annabi Musa, su je su ma dan su ji maganganu na Ubangiji subhanahu wataala. Aka bincika Annabi Musa ne da ya duba ya tankade ya rarraye yake ga wanda kawai su wannan garanti ne. Aka zabo mutane guda 70 aka je da su aka taho da su. Ubangiji subhanahu wataala ya gana da Annabi Musa, suka ji maganar Allah. To dadi ya kai su dadi sun ji maganar Allah. Duk da wannan kuma ya suka ce kai shine suka ce wa iz qultum ya Musa. Allah ya ce ku tuna lokacin da kuka ce ma Annabi Musa lan nu'mina laka, kai duk da haka nan ba mu yi ba imani da kai. Yanzu magana bata wadatar ba hatta narallaha jahara, asse mun ga Allah subhanahu wataala a bayyane. To shi kuma Ubangiji subhanahu wataala wata idaniya ba a duniya ba, ai ba wata idaniyar da zan taga Ubangiji subhanahu wataala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kai shi bai gaba Ubangiji subhanahu wataala. Duk duniya kuma da wanda za a gada ma Allah subhanahu wataala da manzon Allah ne, saboda shi ne yafi kowa. To a duniya ba a yi ba wani wanda ya zamanto duk girman shi duk matsayin shi wanda Allah subhanahu wataala ya mishi tajalli ya gani shi kiri da kiri. To su kuma suka ce ai yanzu ba za su yi imani ba, kawai dai sun ga Allah kiri da kiri. A bayyane Allah ya bayyana sun gan shi. Can mun gani Annabi Musa da ya ce rabbi arini anzuru ilayka, Allah ya ce mishi lan tarani walakin nzuru ilal jabal fa istaqarra makanuhu fasawfa tara. To su wannan magana da suka yi bancin sun zo sun ji magana ta Allah, suka ce ya Musa lan nu'mina laka, bari mu gani ma gaskiya mu ba mun yi ba imani da kai. Hatta narallaha jahara, sai mun ga Ubangiji subhanahu wataala kiri da kiri. A lokacin wannan magana da suka gai Allah ya ce fa akhadhatuhumus sa'iqatu, sai wata wuta ta zo daga sama kawai ta dauke su duka suka mutu. Wa antum tanzuru, duka ta dauke su suna gani ta halaka su suka faɗi suka mutu gaba ɗaya. Allah ya halaka su a lokacin wannan mutane. To Annabi Musa kuma sai ya shiga damuwa ta yadda Allah subhanahu wataala ya halakar da al'ummai. Annabi Musa yake ta roƙa masa Allah gafara, Allah ya gafarta mishi, ya shiga kunci ya hakike cewa a tuhlikna bima fa'ala sufahu minna, ya Ubangiji ka halaka mu a sababin wato wannan wawaye da suka aikata wannan aika. To shine Allah subhanahu wataala yace bayan wannan zai karba ma Annabi Musa, yace summa ba'asnakum min ba'di mawti, bayan mun halaka ku mun kashe ku, Allah yace sai muka tadar da ku muka raya ku. Allah yace la'allakum tashkurun,
dan ku gode ma Ubangiji subhanahu wata'ala.
Kaga Allah subhanahu wata'ala har ya dauki rayuwar su saboda maganar da suka yi. Amma ni'ima ce Allah ya musu dan aka ta sake tada su dan su yi dan su gode wa Allah su yi imani. Wannan kadai ne sai gaba kai imani. Fadakka cewa kai ne kaga Ubangiji subhanahu wata'ala kai sai wata wuta ta zo daga sama ta hallaka su. Allah subhanahu wataala annabi Musa ya roƙa musu gafara, aka gafarta musu, aka tada su dan su gode ma Allah su yi imani. Amma duk da haka nan banu Isra'ila gwagwarmaya suka ci gaba. Zan mu zo mu gani irin yadda Allah subhanahu wataala yake ba da misalan ni'imoni da yi musu. Nan ma kaga wata ni'ima ce Allah ya ciro mana gaba, yake ambata mana ni'imar da yi musu bayan sun ga wannan magana aka hallaka su. Amma duk da haka nan aka tada su, aka rayar da su, la'allakum tashkurun, dan ku gode ma Ubangiji subhanahu wataala. To kai ma ne ka duba a wannan rayuwar, duk lokacin da Allah ya baka okazion ka zamanto wani abu na kuskure ya faru da kai, sai Allah ya maka tsawon rayuwa, ka faɗaka, ka gane cewa wannan ba daidai bane ba, to kada ka koma wannan wuri. Allah ya baka wata dama ce ta ka tuba ka bar wannan abu. Zaka gani ka zo ka aikata wani abu da kyalkasha ka tada hankalinka ka koma ga Allah subhanahu wataala. Allah ka gafarta mana, Allah kaza, Allah ya yaye maka, ya suturta kai mata kaza. To kada ka zama tokaci daga an kwana biyu kuma ka ce zaka koma irin wannan abu. A'a, in ka koma ran da Ubangiji kuma ya madamke ka, to ba zan kufce kamun Allah in ya zo ya kama ka, to babu wanda ya isa ya kuftar da kai. Allah subhanahu wataala ya kare mu. To wannan ma wata ni'ima ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji subhanahu wataala yake ambata mishi ta yadda ya ma bado Isra'ila.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاكها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu misalin wata arkarya wadda ta kasance tana cikin amana, tana cikin wato security, tana cikin security, cikin nutsuwa. Allah subhanahu wataala yace arzikinta yana zo mata daga ko'ina, amma dai ba kafarat bi al-umillah, sai ta kafirce ma ni'imomin Allah, ta kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala sai ya kama ta da azaba wadda take mila da ni, saboda a sababin abinda suka kasance suna aikatawa. In Allah ya maka ni'ima, wallahi ka gode ma Allah da wannan ni'ima, kuma ka kai da gawa. Zan mu zo mu gani nan aya ta gaba ma kuma wata ni'ima ce Ubangiji subhanahu wataala ya kara ma banu Isra'ila, yace wa zallalna alaikum
والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Ubangiji subhanahu wataala yace wa zallalna alaikum al-ghamama, haka kuma muka yi muku inuwa da ilkishi. Allah yace wa anzalna alaikum al-manna was-salwa, Allah ya ce haka muka sarkar muku da alman. Idan aka ce alman, mafi yawan malamai suna fasarta shi da wato zuma wadda take tatacciya, nagartacciya, zumuwa wadda take fiyu, ba fafoti wadda aka kara saka ne. Wasalwa da wato nama wanda yake na ɗiyan shida na ƙananan tsuntsaye, ka sana tsuntsaye irin ƙananan nan sun yi tafi. Allah ya ce suka ya sauko muku da zumuwa tatacciya da kuma wato wannan nama na abin da ya shafi kananan tsuntsaye. Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga daɗaɗɗen abubuwan wannan da muka azurta ku. Allah ya ce wala wa ma zalamuna, Allah ya ce basu zalunce mu ba, walakin kanu anfusuhum yazlimun, sai dai sun kasance su banu Isra'ila kan kansu suka kasance suna zalunci. Wannan aya Allah subhanahu wataala ya jarabci banu Isra'ila ko kuma suka zalunci kansu, sai Allah ya zo musu da wata jarabta.
Ubangiji subhanahu wata'ala ya kiraye su suje wata alƙarya suje su yaki wannan alƙarya. Suje su yaki alƙarya wannan wani gari ne aka ce suje su yake shi su zauna a garin. Da suka fito kai suka ce Annabi Musa muha ba zan mu je mu yaki wannan garin ba. Kawai fazhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Je ka kai da ubangijinka ku je ku yaki. Mu hamun muna nan kawai a zaune. Kaga ni Allah ya umarce su ka iya. To a sababin wannan sai Allah ya jarabce su da diwa. Suka rasa ina za su, ina ne garin su, ina kaza kaza ne da suka yi shekara 40. Kai yanzu ka huta misali a cikin Niger din nan kai wajen Sahara, shekara 40 baka san ba ina ne, baka gaba gari, baka gaba komi, ka imauci. Haka Allah ya jarabce su. To suna cikin wannan jarabta ce ta yanda zasu yi, sun rasa yanda zasu yi. Allah sai ya musu ni'ima ya ce wa zallanna alaikumul ghamama, ya ce kuna cikin wannan yanayi. Ka duba ba shekara 40 ka imauce ba san ba ya zaka yi. Allah ya zo ya maka lullubi na gizagizai, a maka inuwa ta gizagizai, saboda cikin daji rana ce. Allah ya maka ni'ima ta gizagizai. Bancin wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar musu da abinci, yake sauko musu. Menene yake sauko musu? Almanna was salwa, tatacciyar zuma da kuma kananan naman kananan tsuntsaye. Malam Muhammad, to wannan menene baka rayuwa ba ta zo bane? Amma duk da haka nan banu Isra'ila daga ƙarshe sai da suka ƙara kafirci ba wani subhanahu wa ta'ala.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labarin mutanen Saba, yace akwai aya tattare da wato mutanen Saba da garin su. Allah yace jannatani an yaminin wa shimal, yace wasu lambu ne gare su dama da hagu mutanen Saba. Ko ina kawai lambu ne, an san lambu ko garka da dama da hagu ko ina. Allah yake ku ci daga dadadan wannan abubuwa gabaki daya. Allah yake baldatun tayyiba wa rabbun ghafur, gari wanda yake da dada kuma ga Ubangiji mai gafara. Kai yanzu ka samu nutsuwar gari babu insecurity, kuma ga Allah yana ma gafara, kuma ga abinci a dama da hagu, me rage ma sai ibada. To duk da haka nan fa'arad sai suka juya suka kauda kai. Allah ya ce sai muka sauya musu, fa baddalnahum bi jannatayhim jannatayni zawatay uklin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil zalika jazaynahum. Wannan lambun duka kawai Allah ya canza shi, suka maida musu wata itaciya ta kaya, wata ta kaza, wani ta kaza, abin da ya kai wahala. Kai a lokacin da suka ce Allah, kuma daga cikin ni'imar da Allah ya musu ta in za su yi bulaguro, da ya kawo to kana tahiya nan da nan ka isko gari, da ya kawo to ka isko gari, ka isko gari babu nesa. Yanzu misali kai ne zaka yi bulaguro, daga nan dauka zaka ta yi nefa, duk wani 20 km ne ka ga gari, ba tahiyar ta kaba cikin nutsuwa zaka yi ta. Kawai suka ce mu Ubangiji wannan abin ya yi yawa, kawai daga mun mutu ba wani kamar baka bulaguro. Ya ce ba ir baina asfarina, kawai mu a tsawaita mana hirin tahiya, a samu wata sahara kamar yanzu zaka ta yi bilma, ka shiga daji tun daga tawa kana tsaye. Ka ji ma dan adam wallahi sai a hankali. To su ma banu Isra'ila, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ban tin shekara 40 ma shekara 40 suna dimauce bisu san ba inda zasu Allah ya zo ya musu ni'ima ya sa musu gizagizai ya musu inuwa Allah yake saukar musu da almanna wasalwa tatacce zuma da nama na kananan wato abin da ya shafi tsuntsaye Allah yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka azalta ku Allah yace wa ma zalamuna su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yuzlimun karan kansu suka kasance suna zalunta saboda zan mu gani aya ta gaba mu suka ce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala mu gani wai su sun nema a sauya musu ko kuma basu nema ba a sauya musu yanzu dai ga zum walaliya da ga naman kananan tsuntsaye to ka nema a sauya ma ko baka nema ba ai kaga baka nema ba sai Allah kuma ya ƙara ce mana wa iz qulna dukhulu hadhihi alqarya
wa iz qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada wa dukhulu albaba sujjadan wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu almuhsinin فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
وبنجي سبحانه وتعالى يتيكم كتنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية دمك تيكو شغوانا على القرية وجيكو شغوانا غري جدك تكن نئمومن دع الله يمسو yace to ku zo ku shiga wannan gari fa kulu minha haythu shi'tum ragada ku je ku ci dukkan abin da kuke so a cikin ta ragadan ayalwace ba ta kaita muku ba ku je ku ci Allah subhanahu wataala yace wadkhulul baba sujjada lokacin da zaku shigo ku shigo kuna yi masu sujjada ko masu nirsawa Allah subhanahu wataala yace wa qulu ku ce hibbatun wata kalma ce ta ku ce Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka kankare mana zunubanmu Allah ya ce naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku wa sanazidul muhsinin Allah ya ce za mu ƙara ma wanda suka kyautata ka gani abin da aka ce musu abu uku aka umurce su na farko ku je ku shiga wannan alƙarya in za ku shiga ga kalmar da zan ku faɗi ku shiga kuna sujjada sannan kuma ga kalmar da zan ku faɗi abinda aka gani musu kawai kawai fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum wanda suka zalunta wa'annan mutane sai suka canza abinda aka ce su bari an ce su ce hibba suna neman ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu zunuban su sai suke zawa suna cewa hibba wai alkama jima kai ga kalmar da aka ce ka roki Allah ya gafarta ma zunubi da shiga ka zo ka ringa magana alkama suna izgiri da Allah subhanahu wa ta'ala din zai shiga ya ringa kaza kai haka kaman ba su yana ba kuma su ka ji banu Isra'ila Allah duk wannan abubuwan da ya gayi musu sai ya ce to a sababin haka nan da suka saki wannan abu Allah yake fa anzalna alal ladina zalamu sai muka sabkar ga wanda suka zalunci karan kansu saboda a sababin wannan abin da suka aikata Allah yake rijisan minas samai bima kanu yafsukun wata azaba daga abin da ya shafi sama wato bima kanu yafsukun game da abin da suka kasance suna fasikan suna kafirce ma ubangiji subhanahu wataala saboda dukkan zunubi fasikanci ne kaga nan an umurce sun saba umurni ga ni'imar da ubangiji subhanahu wataala ya musu can an zo an musu ni'ima an saukar musu da abinci nan an zo an ce ku shiga wannan alƙarya ku ji shiga kuna sujjada ku gai wannan kalma cewa ya ubangiji ka gafarta mana zunubai amma da suka zo sai suka canza magana abinda aka gai musu sai suka canza shi Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai suka musauta fadar da aka gai musu akan wata fada wanda ba ita Allah subhanahu wataala ya gai musu Allah ya ce to a sababin haka nan ba anzalna alaihim rijzan minas samaa sai muka sabkar musu da azaba daga sama a sababin abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci wanda kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala irin al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam zaka gani daga cikin ni'imar da Allah ya mana zaka gani mutum zai zo yana aikata laifi Allah yana kyale shi banu Isra'ila ko sauran al'ummu aikata laifi zakai a lokacin da asar karma azaba yanzu ka duba wancan da suka ce arinallahu jahar sai sun ga atanar Allah jahara har sai mun ga Allah a bayyane a lokacin Allah ba akhzatu musa'i nan suka zo suka ce hinta kaza suna shiga Allah yace fa anzalna 'alal ladina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun to wannan kuma yana daga cikin garabasa da adda'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah yace ya Allah kada ka halakar da al'umma ta tashi daya a ce an halakar da al'umman manzon Allah shi yasa kaga a cikin al'umman manzon Allah ake tabargaza kala kala al'ummomin wancan wanda laifi daya suke yi Allah ya halaka su yanzu akwai wanda suke tauye mudu au sikini kilo ba a cikawa da kyau Allah ya halaka su mutanen Lut masu aikata duwali Allah ya halaka su mutanen Annabi Musa suna kaza Allah ya halaka su wani Allah ya halaka su to yanzu al'umman manzon Allah babu abin da ba yi ake aikata fasikanci ake aikata luwadi ake aiki tauye mudu zaka gani shinkawa ma ɗan bensin kilo ta koma bentiroki an rage dan abin da bai taka kara yare da tiya mu da muna yara in kaga tiya wanda ake auna hasi ya karawa kallah sai ka ganta katuwa yanzu tiyan ma kala ne ce sai ka rasa to wacce ce ta ainai wannan kuma ko wacce tiya ce to wannan asabun ta ba Allah ya halaka al'ummomi amma mu zaka ga duka an zo an tara ababan da wa'ancin suke wallahi muna cin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta daban to wannan bancin wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya musu amma duk da haka ne sai da suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala kai ba a tsaya ba nan Allah subhanahu wataala kuma ya ƙara ambata wata ni'ima da ya musu yace wa istasqa Musa
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
Ubangiji subhanahu wataala yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa banu Isra'ila yace wa istasqa Musa liqaum ka tuna lokacin da Annabi Musa ya nemi shayarwa ga mutanen shi a shayar da su ruwa Allah sai ya karba mushi yace fa kul nadrib bi asaka al-hajar ka je ka buga da sandarka ka bugi wannan dutse kaga wannan maganar mutan jiya ko shekaran jiya kan riko da sabari Allah yana iya hudo musu ruwan ko ba zai iya ba yana iya yace amma je da sandarka ka buga yana buga dutsin nan fam fajarat min husnata asharata aina dutsin nan sai ya bude ya idanuwa na ruwa suka fito ido guda 12 wanda kuma kabila banu Isra'ila kabila ce 12 shi sa Allah yace qad alima kullu unasin mashrabu duka kowace kabila kowace mutane sun san inda za su yi su sha ruwan nasu dan ma ka ayi rigima ayi rububi to kowanne da fanfan shi kowanne da idan ruwan shi mu yanzu mu ne aka ware kaza ka kare ni kai kaza ka a kowace kabila da mun su goma sha biyu kowace da tasu Allah subhanahu wataala yace kulu washrabu ku ci su ci mi almanna wasalwa an fahimta washrabu ga ruwa kuma Allah ya kawo musu ruwa Allah yace min rizqillahi daga arzikin ubangiji subhanahu wataala wala ta'saw fil ardi mufsidin kada ku juya ku yi tafiya a ban kasa kuna safa ma ubangiji subhanahu wataala nan Annabi Musa ya roki Allah subhanahu wataala a shayar da banu Isra'il bancin ya roke shi bancin an kawo musu abinci an kawo musu almanna wasalwa an musu ni'ima ta su shiga alƙarya an musu ni'ima ta gizagizai an musu kaza to yanzu kuma saura ruwa shi ma ya nemi shayarwa a shayar da su Allah ya hutar musu da wannan ƙoramu ko idanu guda 12 Allah ya ce ku ci ku sha min rizqillahi daga cikin arzikin Allah amma ne aka dora musu magana aka ce wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku zamanto kuna jin tafiya a ban kasa ba su saban Allah subhanahu wataala, kuna sabawa Allah subhanahu wataala, kuna ya dabanna a ban kasa kai duddaka wannan ni'imomi da Allah ya musu. Ana zanna kwatsam sai suka ce wa izkurtum ya Musa,
wa in qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرُضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
أنا نبت وبنجي سبحانه وتعالى سفر مسلم والنروى ياتي وتشكشة دك أرزك الله باتارد شم وحلابا باتارد نوما باتارد كاجي كاي ليبرنسي وتكون كسامة ذاكي kau kuciku shala hiya lau kuzuku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kazu suka ci Allah sayi wa izu kurtum ya Musa, kutina luka tinda kukazu kati ya Nabi Musa lana subira ala ta'ala mwani muhabba zambi ya hamulila wanjula kulla alinka kaza kulla kwa alinka naman sinsi naman awis si badasi lezuma kumaka uruwa kau kullun haka zan rayu kasan wannan ita ce dabi'ar dan adam. Dabi'ar dan adam sai a hankali dan adam gajiya yake da abu guda. Suka ce ba za su yi hakuri ba akan abinci guda, yanzu abin da suke so fadi wala na rabbaka ka roka mana ubangijinka ka jiwa a roka ubangiji. Suka zo ya kudu shi lana mai matun bidul ar ya hutar mana da abin da kasa wato take tsirawa yanzu an goma gona yadda suka ce min bakaliha ne daga abin da ya shayi wato ababan da kasa take ko idan aka ce albaqal malamai suka ce shine irin shubukoki wanda bisu itaciya misali kamar irin dankali doya pomme de misali duka dai wanda dai bisu ice a kasa suke za a wannan abin. Suka ce ya Allah su miki so a kawo mana, yace wa kisaiha da irin abubuwa na malo gwanda irin su kankana juha, yace wa fumiha da abin da ya shaje alkama ko wasu wanda suka ce tafarnuwa su wanda suka ce alkama, yace wa adasiha da adas shi kuma wake ne, wani nau'i ne na wake irin kasashen Laraba zaka ga akwai shi, yace wa basaliha da albasa. Kaji abubuwan da suka tambaya ciya ubangiji ba zan yi hakuri ba da wato zumwa da ruwan wannan da naman tsuntsaye, kawai yanzu so muke a hudo mana daga ababen da kasa take tsirarwa irin su alkama irin su pomme de terre irin su dankali irin su mankani irin su gwaza irin su albasa da tafarnuwa irin su alkama da wake shikawa ma ba su za ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, yanzu kuna neman a musanya muku billadhi huwa adna da abin da ya kasance shine mafi kasa da wanda yake mafi alkhairi. Ai ka san dan shi labarin ya ce ba wai na da alkhairi ba sai an ce ba wai na da alkhairi. Allah ya ce to ihbitu bisra bayyin lakum ma sa'altum, wangi subhanahu wa ta'ala ya ce ku sauka wani wato gurbi daga cikin birane, fa inna lakum ma sa'altu, za ku je ku samu abinda wato kuka tambaya abinda kuke so. Ka jima banu Isra'ila, kai yana daga cikin banu Isra'ila zan mu gani irin fustosin sa cikin alqur'ani wata ubangiji subhanahu wataala daga ni'imar da ya musu aka sa musu suke yin fesh kamun kifi sai ake sa musu amma kamun kifin nan baskar da su yi shi ranar asabar ranar asabar asabar an hana su su yi kamun kifi to kuma Allah dan ya jarabce su dan ka gani shi sha'anin ubangiji subhanahu wataala kullun akwai jarabta sai ya zorar da suke kamun kifin rane kun su na kamun kifi kifin sai ya zama to ya dan yi wahala sai ka jima ka dan sha wahala yau ku kuka tambaya a sake tukun zakka samu kifi da kana samu lafiya da naman tsuntsaye to kuma ranar asabar kifi ya fito hawaje yau da wani yawo gashi nan ko ina ka san jarabta ta ubangiji haka ce lokacin da ka tuba daga laifi ka tuba ka ce wannan laifin baka ƙara yin shi ka tuba ga Allah to Allah dai ya ga da gaske tuban da kake haka ne ka yi tuban sai ya jarabce ka da abu sai ka ga wani abu ne kawai gashi nan ya zo maka daga zungura sai ya dauka sai wannan abu ma shine da tuba ya dai za a yi tuba ra'ayi dan ne je to kaga tuban ka kenan da yawa idan kaga tuban ka da yawa to sai Allah ya jarabce su kihin nan rana asabar sai ya zo ya fito ya lile shedan ya zo ya musu wasuwasi da wahayi ce yanzu abin da zan ba ku shawara ku je ku sa fatsa ku sa tarko ranar bandiriti ai ranar kamun kiyin kuci duk ku sa tarko ku kukkulla yanda samadi ku ku zo ku ka kama tarkon ku ya kama hedi mashi ku zo ku dauka koi Allah za ba waye kagani Allah za ba waye to kagani tika yana daga cikin irin ni'imomin da Allah yake ba banu Isra'ila kuma su zamanto sun saba daga cikin abincin da Allah subhanahu wataala ya ce musu gashi nan su ci arzikin Allah ne ya musu an dora musu sharadi aka ce kada ya zamanto kun rike abincin nan kaka na da gobe ko ka aishi kawai ka ci shikenan gobe ma zai zo ka ci ba a so ka aije sai suka yi sai suka dauka suke aijewa sababin su manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a sababin banu Isra'ila abinci yake tsami da abinci ba zai ringa tsami ba ba zai lalace ba ka aije shi haka nama da zaka aije shi ba zai lalace ba to a sababin wannan aijin da suka yi da aka hana su sai zamanto kai ma da ka zo ka aije in dai ba yanzu ba da Allah ya ba mu ni'imomi ta hanyoyi wanda zaka iya kiyaye wasu abinci da wasu abubuwa shi ima irin ka sa shi firigo da wani abu makamancin haka zaka iya dan yashi wani lokaci shi ma dai in ya tayi wani lokaci dole lalaciya zai to zaka ga banu Isra'ila irin yanda Allah subhanahu wataala yayi musu abu su ce kaza a musu su ki imani su ce kaza a musu su ki imani su ce kaza a musu su ki imani to haka yanzu ka gani da suka zo suka ce ya Allah mu wayan da muke so kawai yanzu a fito mana kawai yanzu aikin kawai aikin noma zaka fasar da ce aikin noma zan yi mu dinga tono dankali muna shuka dankali doya gwaza mankani malo kankana azo su wake su abin da ya shafi tafarnuwa su abin da ya shafi albasa suka ce sun gaji da wannan abincin Allah subhanahu wataala ya ce yanzu kun zo ku canza abin da ya zamanto da abin da yake da alkhairi game da abin da ya zamanto shine mafi kaskanci mafi karanci Allah subhanahu wataala ya ce to ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altu ku sauka wani birni daga cikin birane za ku samu abin da wato kuka tambaya Allah ya ce wa duribat alaihim dhilla sai aka buga musu wato abin da ya shafi kaskanci kaskanci Allah subhanahu wataala ya maida su kaskantattu wal maskana da abin da ya shafi talauci Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah suka koma suka juya baya da fushi na ubangiji subhanahu wataala duka wannan zalika saboda bi annahum damarunsu kanu yakfuruna bi ayati llahi sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wataala kaga aya dai kala Allah ya saukar musu don su yi imani amma suke kafircewa bisu tsaya ba nan Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba annabawan Allah suna kashe su irin annabi Zakariya annabi Yahya Allah subhanahu wata'ala yace bima zalika bima asaw lamarin abin da yasa Allah ya zamanto ya kama su da azaba ya azabtar da su a sababin wannan sabon Allah da suka kasance suna yi na kashe annabawa wa kanun mu'tadin kasance wanda suke mutane ne wanda suke da dagawa masu wuce gona da iri wannan bazu Isra'ila shi yasa har yanzu zaka gani Yahudawa Allah ya dora musu kaskanci da talauci duk wani ba Yahudi inda zai sa maka kudin shi sai yana tunanin zai samu interest shi in dai ba zai samu ba duk abin da ake ciki ba zai bada kudin shi duk abin da ake ciki ba zai bada kudin shi ba Allah ya sa musu kaskanci da talauci talauci a cikin zuciyarsu yake to wannan siffar Yahudawa kenan wannan duka gwagwarmaya saboda in aka ce Yahudawa ana nihin su ne banu Isra'ila sunansu na Yahudawa daga baya ne ya zo tunda babu wani addini ma wanda zaka ce addinin Yahudawa daga baya ne duka wannan aka kirkira to wannan yana daga cikin irin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana yayi ma wanda suke banu Isra'ila tun daga wato ayar farko da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana a yau Allah subhanahu wata'ala da yake ce musu su shiga wannan alƙarya fa kulu minha ko kuma tun daga inda Allah ya ce musu yace ma annabi Musa innakum zalamtum anfusakum bittikhazikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaykum daga cikin ababan da ya kamata ya zamanto a irin wannan ayoyi mutum yana dauka abu na farko shine mummuni wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala babban abin da ya kamata ya kama da kaini shine bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai kada ya hada bauta Allah da wani duk cikin rudin da ka samu kanka duk cikin abin da ka samu kanka na abin da ya shahi musiba kada ka kuskura ka bauɗe hanya ka koma ka kama wani Allah lokacin da ka kama wani Allah to ba wai samun da lahiya da kai ƙara tatsewa ne kai bisa tatsewa duk abin da ka shiga na tsanani wallahi ka koma ga Allah subhanahu wata'ala shi Ubangiji subhanahu wata'ala da kanshi yace amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah wani ne yake karba ma wanda ya shiga cikin kunci mai tsananin damuwa idan yayi kiran shi waye yake karba mishi in ba Allah ba akwai wani Allah ko ma bani Ubangiji subhanahu wata'ala da yake sai karba mishi shi sa malamai suke cewa bakka gane tsananin kana da tauhidi ko bakka da tauhidi sai lokacin da ka samu kanka cikin ibtila'i cikin musiba a lokacin abin daga zuciyarka zai hutu ka ji ka koma wajen Allah kake komawa ko kuma a ka fara koma wajen wani ka duba ka ga mushrikai sun san sarai in suka shiga tsanani wanda babu kowa sun san sai Allah sun san nan Allah ne kadai zai iya hudda su kawai ka wurci ne da musan ayoyin Allah subhanahu wata'ala da gangan yasa suka ci imani saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce mana wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa saboda zalunci da dagawa da girman kai shi yasa suka ci imani amma sun san Allah shi kadai ya cancanta abautawa da gaskiya to kai ma haka saka duba yanayinka kada ya zamanto wani abu yanzu mutanen annabi Musa kaga rudarsu ne wani abu ne ya ruke su suka zamanto sun kama dan baraki suke bautawa suka bar Ubangiji subhanahu wataala to mummuni duk lokacin da ka samu yanayinka ya zamanto kana mai da lamarinka ga Ubangiji subhanahu wataala sannan a musulunci idan mutum yayi ridda daga musulunci matukar bai dawo ba me hukuncin shi shine a kashe shi shi yasa zaka fahimci cewa shari'ar musulunci da shari'ar annabi Musa tana kusa da kusa nan Allah da ya bada kafara su biye ci faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum musulunci mutun yayi ridda aka ce wa da ka dawo fa musulunci Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cikin hadisi man baddala dinahu faqtulu dukkan mutumin da ya canza addinin shi a kashe shi amma sai ainihin kiran shi a ce mishi ya dawo a cikin nasiha malamai sun bada hanyoyi da yadda a kira shi ya dawo har tsawon kwana nawa za a mishi inzari da wasu abubuwa makamancin haka idan bai dawo ba za a yake shi yasa wanda suka zamanto sun yi rinda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya yake su wasu sun dawo wasu kuma wato aka kashe su a lokacin sannan kuma zan mu gani irin a cikin wannan ayoyin irin yanda Allah subhanahu wataala yake tuna ma wato Yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanda aka yi wa wato Yahudawan farko na banin Isra'ila ni'imomi Allah subhanahu wataala ya musu ni'imomi da yawa wanda duk da wannan kuma aka same su suka kafirci saboda shi akwai wani abu wanda idan aka ma misali uba wani abu ni'ima na ni'ima ko uba idan ya samu alkhairi dan shi dan shi ne ya samu dan shi ne ya samu to shine Allah yake nuna musu wa gabanu Isra'ila wanda suke su ne kakanninku uwayen irin yanda Ubangiji subhanahu wataala yayi musu ni'imomi yayi musu ababe wanda ya wuce alissawa to ya kamata kuma ku hankalta da irin wannan ni'ima da aka musu ku zamanto kun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ba da gaskiya kun tabbatar da cewa manzo ne daga malaki manzannin Allah subhanahu wataala sannan kuma zan mu gani a cikin wannan ayoyi irin yanda Allah subhanahu wataala yake tsoratar da mu akan irin hukuma wadda zata zo ma azzalimi a ƙarshe Allah subhanahu wataala yace fa badal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna alaihim alladhina zalamu rijzan minas samaa kaga a sababin sun saba ma Allah sun zalunci kansu sai Allah ya zo musu da hukuma to haka duk lokacin da mutumin da ya saba ma Allah matukar da ya tuba ba to ya kusa Ubangiji subhanahu wataala ya kama ka daga hukuma Allah subhanahu wataala ya kare to kuma zan magani irin yanda Ubangiji subhanahu wataala ya ambata din ni'imomin da yayi ma banu Isra'ila yake nuna musu cewa wannan ni'ima da Allah ya yi musu ni'ima ce ya musu dan su bauta wa Allah subhanahu wataala malamai suka ce asali kai dan adam da kake rayuwar duniya dukkan abin da Allah ya baka a duniya ya zamanto abu ne wanda zai taimaka maka nan ya zamanto ka gina lahirarka kada ya zamanto a kai kana neman duniya ne dan ka gina duniyar kawai a lahira kawai ita ce mai so in ka ta nema da farko shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa bitaghi fi ma ataka Allahu daral akhira sai ce wala tansa nasibaka minad dunya ka nemi daga abinda Allah subhanahu wataala ya baka ka nemi gidan lahira gidan lahira shine abu na farko da dan adam yake nema ita duniya ita ce plan B dejiyam abu point ne duniya ba ce ba ka zamanto kuma irin wanda suke koma shi wai zuhudu zahiri ne shi irin mai gudun duniya ne ga mutun gashi ran gajan gajan shine riga kaza kaza da kaza wai wannan yake nuna cewa gudun duniya gudun duniya ba daga siffar riga ba ce ba gudun duniya daga zuciya ne ya zamanto kana kiyaye abinda Allah ya haramta maka ka zamanto abinda Allah ya halalta maka shi kadai kake dauka zamanto baka da irin dogon guri ka san dan adam shi yake da dogon guri shi sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam da yana da wato irin wadi ko kuma sahara kwatankwacin kasan nan ta zinari sai yayi burin ya zamanto ina ma a ce biki ina ma a ce biki yau zaka gani wani yana da kudi yana da kaza yana da kaza sai ya gani ina ma kudin nashi irin dubul ne kai wanda ka je nesa kai ne kake da wannan wayar taka kagan ta da dubi aka maka Allah wace irin ce taka Infinix sai an ara mai yace ina ma ya samu wata rajimi biyu ko Infinix biyu ko kuma makamanci kaga to dan adam kullun gurin shi kaza kaza to irin ababe na mutum ya zamanto yana tuna cewa ba mission din da yazo shi wa gina lahira ce kullun malamai suna ba da misali kai ne ka zo kake tafiya cikin bulaguro ka tsaya iskan eske zaka tsaya ka ringa kama gida kada kawo shago kada kaza kada kaza alhali ka san mota kare kaza zata zo ta wuce ko kuma kowane lokaci mota tana iya zawa ta kai da kai haka motar lahira kowane lokaci tana iya zawa ta kai da kai shi yasa wallahi yana daga cikin babban abu wanda dan adam ya kamata yayi tun a rayuwarka asiyama mu a irin wannan lokaci na karshen zamani a rayuwarka kayi matukar kokari ka tuna ma kanka alkhairi ka gina ma kanka wato gidanka na ranar tashin alƙiyama, saboda baka san ba bayan ya zanta kasance. La'alla ya zamanto cikin iyanka a samu wanda zai zamanto ya gina maka, takan yi kuma ya zamanto an kasa samu, takan yi ba a cikin iyanka ba ma za a samu wani daga gehe can ya tuna da kai, amma dai ba kamar ɗanka ba, saboda addu'ar da ko kuma wani sadaka na ɗa da zai yi bayan mutuwar mahaifi ita ce take zuwa direct wajen mahaifi, ta wani da wuya take zuwa, ta ɗaya take zuwa direct. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana daga cikin ababen da ɗan adam idan ya mutu zai bari wanda yake na sadaka jariya, da matal insanu yanqata anhu amaluhu illa min salat. Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan ɗan adam ya mutu ayyukan shi kawai sun tsaya, kwantar in ka daga nan ya tsaya sai abubuwa guda uku, in kana da su, in baka da su kenan ta ga kai daga mutuwar ka kwantar in ka ya tsaya. Akwai wanda kai sun mutu tun zamanin manzon Allah har yanzu kwantar din sai nayi, irin su Usman, waqafin Usman har yanzu a Madina yana, har yanzu yana. To kai ma kai irin wannan waqafi, shine yace sadaqatul jariya, sadaka mai gudana, ka nemi wani abu wanda yake zai wanzu a ci gaba da ana aikata shi. Ka duba ka gani mutane, akwai wani Sulaiman al-Rajihi Saudiya yake, dukiya gare shi ta wuce misali, ya zo ya kira ɗiyan shi duka, kowa ya gai mai yake so, kowa ya gai abin da yake so kawai a bashi za a sallame shi kamar za a yi rabon gado kan ya mutu, kowa ya waje in ka waɗin ma sai an ƙara ma, in ka yi ƙwaƙwalwa ka bar ta iya ƙarawa daga nafshifir, nafshifir nawa ne ko dusu shifir haka, sai a ƙara ba wani shi buraka, aka ba kowa aka ba kowa, abin da ya rage gaba ki ɗaya ce ya bada su waƙafi, ya bada su a ma musulunci hidima, a ciki yake da manya-manyan masallaci, a ciki kai har banki aka yi aka gina, duk wani manya-manyan taimako za ka gani a cikin wannan dukiyar ta shaƙe, kuma ana juyawa kuma tana yi, ka duba ka gani irin wannan sadaka mai gudana wanda bayan rayuwar shi baka san ba shekara nawa abin wannan zai yi. Manzo Allah ya ce au ilmu min tafawi, ko kuma ilmi da mutum ya yi wani ilmi wanda ya bada shi ake amfani da shi, ka karantar da mutane ko ka buga littafi, yanzu ka duba irin malaman da suka buga littattafai, buga littattafai sai Imam Bukhari ya mutu hijiran manzon Allah tana 257, daga mutuwar shi zawa yanzu wajen shekara 1200 da wani ko da 100 da wani, har yanzu litafin shi kuma da wuya ka zo garin musulmi ko ƙauye ne sai ka gani a wani waje ana karanta litafin, kai ka je nesa ma irin su Imam Bukhari, dauko Imam Nawawi wanda ya mutu hijira tana irin 600 da wani abu, littafin shi 40 hadisi wallahi, zaka ga yaron ka a makaranta kowanne yaro islamu duk duniya kana iya cewa babu garin musulmi ko makarantar yaran musulmi wanda ba karantar da wannan littafi, duka kuma rayuwar shi da yayi malamai suka ce bai wuce ba dan shekara 38 sai ya mutu. Wannan yake nuna ma idan mutum ya yi aiki don Allah, ya yi shi ikhlasi, Allah zai wanzar mushi da wannan abu. Ka duba ka gani yadda littafin wannan da ya shiga duk duniya, kuma duk lokacin da aka karanta sai an kai mishi lada. Na rayuwar shi arami ma bai yi ba. Shi yasa matasa wanda ku yi arami a kawo ku bar magana arami a shiga karatu. Malam Jibril, a shiga karatu. Baka san boye mi zaka iya kawo ma addinin musulmi, kuma wai ba sai kai ka wannan ba, akwai nukuta ta biyu, shine ba da kokari da himma wajen a yaɗe ilimin. Da yawa daga cikin malaman mu suke cewa za a samu malami ya zo yayi karatu, kai da ka dauki karatun ka yaɗa ka hi malamin lada, malami kaga ya zo yayi karatu, lalle ya zo yayi karatun dan a nuna ce dan ya nuna cewa shi fa shi mai ilimi, zai samu lada wajen Allah ba? Zai samu ba. Lalle yayi wannan karatun dan wani ya gani yana karatu, to kai kuma sai ka ji karatun da yayi akwai wata bayani wanda ya kamata mutane su amfana da shi sai ka dauka ka tura ma wani ko ka dauka su tace irin yanzu da mutane yake dora da niyyar mutane su amfana sai ya zama to kai ka samu dalilin shi bai samu hayoyi ta yada ilimi wallahi hanya ce daga cikin malamai suke cewa a irin wannan zamanin bai gani ba hanyar da mutum zai samu wanda zata zama tana zuba mishi lada kamar yada ilimi saboda mutane suna cikin bukatar ilimi wani zai shi abu daya ya rike ya ringa aikatawa har rayuwar shi ta kare kuma dalilin waye ji dalilin kai da ka aika mishi ko dalilin kai da ka sanar da shi shine ilimi wanda yake mai amfani yana daga cikin abin da zai dawwama ya zama to sadaka jariya bayan ka mutu zalla yace awwalan salihun yadu lahu ko kuma da bai ce ba kowane da sai yace salihun da wanda yake nagari da nagari wanda bayan mutuwar ka yake roƙa maka Allah ya ji danka Allah ya gafarta maka bayan mutuwar ka yake aikata alkhairi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin ayar da Allah subhanahu wataala ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura duk wani aikin da da zai yi da alkhairi mahaifin shi yana samu yana daga cikin sa'ayin mahaifin shi shine samun wannan da to shi yasa da in ka samu da nagari yana bautar Allah yana maka addu'a ko bayan mutuwarka zaka zamanto ayyuka zaka girin da za a tashi gobe ranar tashin alkiyama mutun ya tashi ya gin shi dubunnan lada yace annali haza ta kaka na samu wannan a ce istighfari wala dikalak saboda istighfarin da danka ya kasance yana maka shi yasa irin wannan wallahi ya yan uwa mu kula da tarbiyyar yara mu kula da tarbiyyar yara mu kar ya zamanto mu bar su haka nan ka ce a yara ne da zamani abinda suke so ne a yi musu a kaza kaza akwai lokaci yara ba yi banka ke cewa ka rihi yara babu wani dan nashadi zaka iya ba su nashadi wanda bai taka ma musulunci bai taka doka da musulunci ba amma kuma ka dora su kan turba ta addinin musulunci karantarwa addinin musulunci kai ta roƙon Allah Allah ya gyara masu Allah subhanahu wataala ya gyara maka su sai ka gani sun tashi ya zamanto wanda zaka yi alfahari da su a gobe ranar tashin alkiyama masa bayan haka nan zaka gani ababe da yawa mutum yana tunanin a rayuwa yayi kaza yayi kaza amma daga mutuwar shi ta zo ya mutu shikenan kwantar din shi ya kare alhali Allah ya baka okazion Allah ya baka dama ta yanda kana iya aikata ayyuka na alkhairi wanda zai sa kwantar din ka yi ta ci gaba har kiyama da tashi baka samu ba kai kai ko kana mutuwa shikenan ba dawowa baya barhata naka tuna in kana da dana kirki ne ya maka yanzu ka duba kaga irin masallatayya da mutane irin kasashen Larabawa suke aikowa nan kasashen mu ayi masallaci wani zaka ga mahaifin shi ne ya mutu sai ya ce a zai gina masallaci a kasa gari wanda yake na musulmi a duba mishi ina ne yake da kai musulmi da yawa je gina musu masallaci saboda su yi su ringa ci gaba da sallah saboda ladan ya ringa kaiwa ga mahaifin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da ya gina ma Allah masallaci abinan duniya to banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida a cikin aljanna in kai kaza Allah zai maka kaza to ababan alkhairi hayoyin alkhairi ya yan uwa suna da yawa dole kuma kada ka tunanin ku cewa wa hanya alkhairi dole sai na zama wani hamshaki ana lissafa ni cikin laysan kure ne na Africa ko na Niger a'a daidai da kaga ana aikin alkhairi wannan birgi guda nawa ne yake dai san san kanta ne yake ko dai san ka je ka siye shi ka kai ka ce kai ma a sa za ka samu ladan ka siman in ka siye na katimin san san ne ko katimin bahu guda ka kai za ka samu ladan ka muna cikin azumi ya dan uwa ya kamata wallahi rayuwa yanzu duniyar da muke ciki ya kamata musulmi su ringa fada da tunanin su su ringa istiglali irin dama irin zamani na musulmi na lokaci wanda yake na alkhairi kai ta aikata ayyukan alkhairi ka nema menene ake bukata kai ka tunani wani yana iya cewa a ai yanzu duniyar ce kowa ko baka yarda da kowa kai yi kokari da kanka ka nemi wasu baka shawara kai CV din aibin ka je ka gina kai ka aikata me baka iya ba Allah subhanahu wata'ala ya wurin ma da tunani kawai wata kadan niyya ce da kuma idan Allah zai baka basirar ka aikata sai ya zama to baka aikata ba Allah subhanahu wata'ala ya kaddarta mu akan aiki masu aikata ayyukan alkhairi anan za mu dakata fata abin da muka faɗi dai Allah ba mu lafiya kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين